Gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba.
Gwamnatin Tarayyar Najeriya ta gindaya wasu sharuɗa da dole ne kowace ƙasa da ke cikin ƙungiyar ECOWAS ta girmama kafin sake buɗe kan iyakokinta na tsandauri da ba da damar shigo da kayayyaki cikin wannan ƙasa. Majalisar Dokokin Jihar Kano ta kammala tantance sunayen da gwamna Abdullahi Umar Ganduje ya aike mata domin naɗa su a matsayin kwamishinoni da za su dafa wa mutsun gwamnatinsa. Hukumar yaƙi da almundan hana da karɓar koken jama'a ta jihar Kano ta ci nasarar tattaro kan kuɗaɗe kimanin naira miliyan 4,000 daga 'yan rashawa cikin shekaru hudu da ta yi tana atisayen yaƙi da masu wannan mugunyar ɗabi'a. Duka dai a cikin wannan shiri na kowane gauta. Masu sauraro assalamu alaikum, Ibrahim Ishaq dan Warano ke muku sallama a cikin wannan shiri na kowane gauta da ya kunshi tsantsan ra'ayin yan siyasa na kashin kai bisa al'ada ta demokradiyya. Kamar yadda sashe na 39 na tsarin mulkin ƙasar nan ya bada dama. Gwamnatin Tarayyar Najeriya ta gindaya wasu sharuɗa ga dukkanin makwabtan ƙasashe da ke cikin ƙungiyar cigaban tattalin arzikin ƙasashen Afirka da Yamma ECOWAS da cewa duk mai son cigaba da shigowa da kayayyaki cikin ƙasar nan dole sai ya girmama waɗannan sharuɗa gabaninta kai ga matakin sake buɗe kan iyakokinta na tsandauri. Ministan Harkokin Ƙasashen Wajen Najeriya Geoffrey Onyema shi ne ya bayyana hakan yayin wata ganawa da manema labarai a Abuja bayan wani zama kenan na kwamitin yarjejeniya kan yaƙi da fasakauri tsakanin ƙasashe uku da suka haɗa da Benin da Niger da Najeriya. Minista yana mai cewa ka'idojin da suka shimfiɗa sun yi su ne domin kare tattalin arzikin ƙasa da kuma kawo ƙarshen sayar da kayayyaki akan farashin da ya gaza darajar su daga wasu tsirarin kamfanoni domin ci gaba da rike kambun wani nau'in kasuwanci. Daga cikin waɗannan sharuɗa akwai batun cewa dole ne duk ƙasar da ke son shigo da kayanta cikin Najeriya ta rattaba shaida jikin makunshin kayan na ainihi wanda zai nuna shaidar cewa lallai wannan kaya daga ƙasar da ke cikin ƙungiyar ECOWAS ya fito. Ma'ana dai tsarin alkintawa bisa ma'aji dole kasance ɗabantacce a jikin kayan ba tare da shirin sabunta wani bangare na kayan da za a shigo da shi Najeriya ba. Sa'annan kuma ya zamana an shigo da shi ta cibiyar da jami'an hukumar hana fasakauri za su iya tantance sahihancinsa. Dukkanin ƙasar da ba ta cikin ƙungiyar ECOWAS dole ne ya zamana an samu ƙarin kaso 30 na darajar kayan da za ta shigo da shi, wanda hakan shi ne zai sa a taƙaita matsalar shigowa da kayan barkatai daga irin waɗannan ƙasashe ko kuma yin cuwa-cuwa ko rufo kura da fatar akuya. Ya zamana sun shigo da kayan ta hanyar fakewa da wata ƙasa da ke cikin wannan yarjejeniya ta ECOWAS. Dole ne gwamnatin Najeriya za ta tsaya kai da fata domin ganin an girmama dokar asali ta kayayyakin ƙasashe da ke cikin wannan yarjejeniya ta ECOWAS don tabbatar da ganin cewa kowane nau'in kaya ya shigo Najeriya daga ƙasar da ke da alaƙar kasuwanci da ita ƙarƙashin dokokin wacce ƙungiya. Bugu da ƙari, Mr. Onyema ya ƙara da cewa dole ne za su tabbatar an rufe dukkanin wasu manyan rumbunan ajiyar kayayyaki da ke kusa da iyakar Najeriya da makwabtan ƙasashe. Baya ga haka kuma hukumomin Najeriya dole za su ci gaba da bincikar sahihancin duk wani mai shirin shigowa cikin ƙasar nan ta kan iyakokinta na tsandauri kenan ƙarƙashin tsarin dokar zirga-zirga da shige da fice ba kaidi tsakanin jama'ar ƙasashen ƙungiyar ta ECOWAS. To amma idan mun sake waiwayar masana siyasa tattalin arziki za mu ji ƙalubalen da ke tattare da ire-iren waɗannan sharuɗa, wanda cikin kalaman Amanullahi Ahmad Muhammad yake fayyace ƙalubale da ke tattare da wannan mataki da gwamnatin Najeriya ta ɗauka da kuma hanyoyin da ya kamata a ce an fi bawa muhimmanci kan batun harkar iyaka.
Yanzu waɗannan abubuwa duk wa zai tsaya ya yi su? Embassies na Najeriya su za su tafi port ɗin nan, su za su certify duk waɗannan abubuwa. Embassy na Najeriya ita za ta je duk factory ɗin waɗannan ƙasashen ta saka ido ko kuma diya za a yi?
Su ƙasashen da ake magana a kan su ba su da wakilai, misali tunda ai da su ake so a ga sun sa ido yanda ya kamata wajen ganin waɗannan tsarin an bi su sau da ƙafa.
To ai Khalid, akwai magana ta free trade na movement na kaya da mutane, sannan ukar kamata an ce duk store ɗin da yake kan border sai an rusa shi. To waɗannan sutuka ba da suke kan border kar kamanta ba na gwamnatin waɗannan ƙasashen ba ne, na 'yan kasuwar su ne. Kamar kai ne yanzu su ce a'a ita ma Najeriya mutanen ta duk ta rusa store ɗinsu da suke wannan. Maganar da ya kamata a yi shi ne ai waɗannan ports ɗin na abinda muke ce musu mudra ports, a Hausa kuna ce musu tashoshi na kan tsandauri. A nan shi ne Najeriya za ta samu duk arzikin da za ta samu, duk harajin da za ta samu, duk kuma tsaron da take so za ta samu. Kar ka manta shekaran jiya waccan mutum miliyan 1,400 su suke applying for a job da za a ɗauka a civil defense na mutum 5,000. zaka saka kasa tana cikin bala'i tana cikin musiba. Saboda haka you can create economic activities akan wannan corridor din na border din mu in terms of security da kuma samu wa 'yan kasar abin yi. Amma wannan kulle border din duk da suke ta kawo waɗannan abubuwan ba zai haifa wa da mai ido ba. Bari in faɗa maka dalili. Na farko shi Onyema bai taba kasuwanci ba. Nabiyin su Hamid Ali ba san kasuwanci ba, ba su taba kasuwanci ba. Uwa uba shi shugaban kasa bai taba kasuwanci ba, bai san kasuwanci ba. Bari in faɗa maka abin da yake faruwa. Akwai treaty din tsakanin mu da Niger. Shine zamu iya shigo da diesel daga Niger. To yanzu misali ka je kayo safaran man nan yanzu an kulle maka. Ka je ka ciwo interest din banki. Yanzu kafin abu da bodan nan an yi wata 6. A miliyan 50 abin da zaka biya interest a wata 6 ya kai miliyan 5. Kuma riba ka na a wata 6 nan inda kana safa da Marwar ba za ka samu miliyan 5 ba. In mutum bai wasa ba sai ya sai da wata kaddararsa. Yayi wannan ciko na waɗannan kuɗaɗen.
Amanallahi Ahmad Muhammad kenan guda cikin masu nazarin siyasar tattalin arziki a Najeriya. Mu koma fannin ilimi da irin rawar da gwamnatoci ke takawa ta wannan fanni wanda a kowane lokaci ake yi wa ilimin kirari da cewa shine gishirin zaman duniya. Sai dai kuma ana fafatowa a wasu matakai musamman daga irin kasafin kuɗi da gwamnatin tarayya ke yi duk shekara. Ko da dai a gefe guda akwai matakai da gwamnatin ke ɗauka na aikewa da wasu ɗalibai zuwa ƙasashen ƙetare domin su yi karatu wanda shi ma wannan wani abin ayaba ne. Ko da a kwanakin nan akwai wani bulaguro da wata tawaga ta musamman ƙarƙashin asusun tallafawa manyan makarantu TED Fund ta yi zuwa wasu kasashen waje domin tallafawa ɗaliban da take ɗaukar nauyin su tun bayan da rayuwar ta musu tsada dalilin tashin farashin dala. Kamar yadda bayanai suka gabata dai tun lokacin da gwamnatin tarayya ƙarƙashin TED Fund din ta dauki nauyin waɗannan ɗalibai aka gama sallamar su da dukkanin kuɗaɗen da za su ishe su har zuwa lokacin kammala karatu. To amma bayan dalar ta yi tashin goren zabi sai lissafi ya sauya. Wasu daga cikin ɗaliban suka fara ragaita da neman hanyoyin da za su rayu, wasu kuma suka shiga yanayin da karatun ke zama musu babban ƙalubale. Domin gudun kada a bata biyu ɗaya bata gyaru ba ya sanya hukumar ta TED Fund din a wannan taki ɗaukar matakin kai ɗauki ga ire-iren waɗannan ɗalibai wanda shugaban kamfanin Gentlebash Global Investment Bashir Hayati Gentile da ke cikin masu sanya idanu domin tabbatar da ganin cewa ɗaliban sun karɓi wannan tallafi. Yake cewa ba laifi bane a taimaki mutanen ƙasa da dukiyarsu, kuma hakan na daga cikin aikin TED Fund din domin sajewa da manufar gwamnatin tarayya ta inganta harkokin ilimi.
Ai dukiya ta al'umma ce, al'umman Najeriya dukiya ta su ce. Kuma a ƙa'ida na kowace gwamnati aikin su yi wa mutane al'umma hidima da dukiyar su. Saboda haka idan an ɗauko dukiyar nan an taimaka 'yan Najeriya daidai ne, shine tsari na gaskiya. Musamman a tsari na gwamnati da ake yanzu na mulkin demokuraɗiyya, kowane ɗan ƙasa yana da haƙƙi. Saboda haka a zura musu ido asara ce babba. A zo kuma ilimin ya karye a bari asara goma da goma su ba su samu ƙasar ta samu ba. Kaga an yi ba a yi ba kenan. Kuma alhamdulillah gashi yanzu aƙalla a nan ƙasar Malaysia akwai ɗalibai sama da 10,000 wanda TED Fund take ɗaukar nauyin su. Kuma yanzu a wayar ka samu wannan matsala a lissafi mun zo aƙalla mutum 178 suka karɓi wannan kuɗi.
Amma a aikin ku na shi wannan sa ido babu wata matsala da kuka gani sabuwa wadda watakila za a iya jan hankalin gwamnati ya kasance ta sake ɗaukar mataki dangane da shi wannan tsari na tura ɗalibai ƙasashen ƙetare karatu?
Gaskiya ne, abin da muka gano shine wurin waɗannan biyan kuɗin ana samun matsaloli daga makarantun da suke a Najeriya waɗanda suka turo ɗalibai. TED Fund ta tura makarantun kuɗi, amma wasu ɗaliban ba a turo musu kuɗin da wuri. Domin ita TED Fund ta tura wa makarantun kuɗi, to ɗalibin kuma kuɗin sa na upkeep wanda yake zama na abin da zai yi da kullun da abinci da sauran abubuwa ne da kullun da haya shi yake turawa. To turo kuɗin da makarantar daga nan Najeriya zuwa makarantar take wani ƙasashen shine yake samun jinkiri wanda muke ganin ya kamata. Kuma zamu ga TED Fund cewa lallai su duba tsarin nan, shine abin da muka iya ganowa ƙwarai da gaske.
Ɗaliban da suka sami wannan tallafi su kimanin mutum 170 a ƙasar Malaysia. A madadin su Muntaka Bahir ya zayyano ribar da yake ganin ɗaliban za su samu fiye da waɗanda ke karatu a nan gida Najeriya, baya ga kasancewar mafiya yawan su masu rangwamen gata.
Wanda ka gan shi ya zo karatu ƙarƙashin TED Fund, gwamnati ce ta ɗauki nauyinsa, ko yana da hali ko ba shi da hali, ƙwarai kuwa a cikin makwaɗan da suke da ambasa a kan kan ba za su iya ba.
Wannan alfanu watakila za ku ce an samu, za kuma iya ku iya kwatanta alfanun watakila fiye da ribar da za a samu a karatu inda kun yi shi a nan gida Najeriya?
Akwai riba babba game da tallafi da ake bayarwa a fito karatu ƙasar waje. Idan ka duba ma za ka ga cewa har ƙasashen da suka ci gaba su kansu ai zuwa wasu garuruwan ka koyi ilimi wani ilimin ne daban, banda ma ilimin da ka koyo na karatun da kake tunani. Bada ma mu musamman da muke kaman a Najeriya tsakani da Allah, ribar da ake samu da dama mu da ka turo mu nan waje. Ni yanzu na yi karatu PhD a kan chemistry. Akwai abubuwa da dama waɗanda ni sai da na zo nan Allah ya gani na san su, wasu dama a rubuce nake ganin su. Kuma wannan muna kira gwamnati da dai ana kokari ya ƙara faɗaɗawa domin a kawo kayayyakin aiki. Harkar sciences su ne harkar cigaba. kuma a yanzu duk abin da na koya anan da abubuwan da na gani anan insha Allah ina da niyyar na koma gida koyar tunda dama lecturer ne ni ina koyarwa ne
da shi mun taka bahirar guda cikin daliban da Tetfan ke daukar nauyin karatun su a kasar Malaysia wasu ayoyin tambaya da ake jefawa a kullum game da harkar ilimi shine shin wanne ne yafi dacewa gwamnatoci su bada muhimmanci a kai tsakanin inganta ilimin cikin gida da kuma kai wasu kasashen waje su yi karatu wannan dai tambaya ce da Gauta ya mika ta ga masu fashin baki kan siyasar duniya irin su Dr. Abati Bako
kowanne yana da alfanu amma abu mafi inganci shine idan muka bada misali da kamar kasashen da suke ture guda 20 takwas wanda ake cewa European Union tana da jami'o'i fiye da miliyan 1.5 sannan kuma Amurka tana da jami'o'i sama da 2,500 India tana da sama da 6,000 China tana da sama da 6,000 Japan tana da sama da 6,000 dukkanin jami'o'in nan nasu sun fi ba da muhimmanci a ilimi wanda yake daga tushe na primary daga cikin gida fiye da wato tura dalibai kasashen waje saboda suna turawa amma zaka ga cewa a wasu muhimman wato kwasa-kwasai ne waɗanda a jami'o'in cikin gida ba a yin amfani da su kuma idan ka dawo ilimi na ƙasa zaka cewa sun fi ba da muhimmanci a kansa ma fiye da komai ballantana kuma a zancen tura kasashen ƙetare saboda Amurka tana kashe akalla dala 100,000 ga kowane dan primary a shekara idan ka kwatanta da dala 400 da ake kashewa a Afirka
idan ka dawo nan gida Najeriya honorable shin a tura din shi yafi tun daga misali waɗancan kasashe ka ba da yawan adadin jami'o'i da kuma irin mataki na ilimin da ya kamata a ce an tura kasashen ƙetare a cikin su
ba ma kashe kuɗi da yawa ne akan abin da shafi ilimi a Najeriya
a karatun cikin gida
a karatun cikin gida har ma an kada da na wajen saboda gaba ɗaya idan ka duba kasafin kuɗi na bana na gwamnatin tarayya bai wuce kashi 5 cikin 100 ba idan kudanta da kashi 26 wanda ita hukumar karatu ta duniya ta UNESCO ɗaya daga cikin wato hukumomi na majalisar ɗinkin duniya suka kayyade saboda idan ka dubi kuɗin da ake kashewa akan ilimi ka kwatanta da shauran kasashen duniya an ban mu a bayan matuƙa matuƙa da gaske saboda ka rashin kashe kuɗi wanda kada ya gaza kashi 26 zuwa 30 cikin 100 a hakika ba karamin nakasu bane idan a kwatanta idan misali za a ce a ringa fitowa kasashen waje ko i zamanto kwas din da za a tura dalibai su i zamanto ba a yin sa a cikin gida kuma a dubi kwasa-kwasai wadanda suka shafi wato nahiyar da duniya take yi ta ilimi na wajen irin su robotic irin abubuwa su artificial intelligence ko abubuwa da ya shafi na lauyoyi wanda za a koma yin amfani da robot ko kuma likitoci da za a yi amfani da robot da shawaran wannan nahiyar yanzu duniya take ko kuma abinda likitoci suke cewa DNA editing wanda duk duniya yanzu nan gaban da shekara 2020 zuwa 30 nan za a raja'a ko kuma maganar da ya shafi kimayya da sana'a wacce take za a yi amfani da wato abin da ya shafi lantarki electronics kenan na motoci amma a tsaya a inganta ilimi na cikin gida a jami'o'inmu na cikin gida jami'o'inmu gaba ɗaya ba su 171 ba ko da biyu ko wani abu makamancin haka don kwatanta da inda suke dubune a kasashen duniya saboda kasashen duniya suna kashe kuɗi biliyoyi ko Amurka yanzu ana bunta aƙalla $1,300,000,000,000 akan kuɗi na ilimi da ta baiwa 'yan ƙasarta saboda haka a ringa kashe kuɗi masu kyau akan ilimi amma abu ba da muhimmanci a ba da ilimi na cikin gida fiye da dogara da wato ilimi na kasashen waje.
Dr. Abati Bako kenan guda cikin masu fashin baki kan lamuran siyasar duniya. Da yake batu muke yi kan harkokin ilimi, za mu dawo nan Kano mu yi kuma duba ga matakin bada ilimi kyauta kuma dole a matakin makarantun primary da secondary. Wanda shi ma wannan batu ne mai zaman kansa dake shan suka tun ma gabanin fara aiwatar da shi daga gwamnati, tunda dai yan hamayya sun sha cewa hakan wani abu ne marar yiwuwa. Mabiya gwamnatin dai yana ganin cewa tabbas akwai matsalolin da suke neman zama tsagewar bango da kadangare zai samu wurin shiga waɗanda suke afku a cikin makarantun wanda dalilin hakan Aliyu Harazimi ya leko yana kira ga gwamnatin da ta yi duba na tsanaki domin gudun dariyar 'yan hamayya.
Mai girma gwamna an ce free education za a yi shi kyauta kuma dole amma mai girma gwamna akwai inda abubuwan suke makalewa ana zargin mai girma gwamna kar 'yan adawa su mana dariya mai girma gwamna akwai headmaster da common paracetamol yanzu ba su da shi za su ba yara kuma ba sa sa iyayen yara an hana su ba sa ba da kusisi sannan su kuɗin baya ba abin da ya je hannunsu har yanzu mai girma gwamna abin nan ya kamata mai girma gwamna a buɗe dashi a seta abin nan ya seto a daidai
to amma ka bincika kaga inda matsalar take daga mai girma gwamna ne ko daga makarantun
ni harka ta a makarantar ilimin ce na san inda yake na san abin da yake kasancewa amma bana ganin laifin mai girma gwamna ina ganin ya kamata i bincike hanyar ruwan ne mai bi tana da tarraki amma mai girma kar a zama free education on top magana shine ana yin abu sannan mai girma gwamna kamar hukumar ilimin bai daya ya kamata ka raba ta da ƙananan hukumomi ta koma zaman kanta kamar nada da take yake domin ana tara taya ana rubuta timing kullun kudin bai baya raguwa yake ba daga kananan hukumomi kuma still ana yanke kudin kananan hukumomi mai girma gwamna ka duba wannan abin akwai inda abin nan baya kaiwa karshe a tabbatar cewa yaran nan ana kai musu abubuwan koyo da koyarwa babu su a makarantu yanzu a duba su tukunna babu abin koyo da koyarwa a makarantu
madashi Aliyu Harazimi guda cikin yan siyasa a karamar hukumar Rano Gwamnatin Kano da Tuni ta mika sunayen waɗanda take fatan nadawa a makamin kwamishinoni ga majalisa wanda ita ma majalisar dokokin Tuni rahotanni suka ce ta gama tantance su illa dai ma'aikatar da kowannen su zai je domin taya gwamnati aiki fitowar sunan gwanin sa cikin kunshin kwamishinonin Shehu Isa Direba ya leko daga Tarauni yana mika godiya ga gwamna Ganduje tare da fatan cewa tabbas laya za ta yi kyan rufi
kuma mai girma gwamna al'ummar karamar hukumar Tarauni da al'ummar unguwar Tarauni sun ce ai maka godiya mara iyaka domin babu wani gwamna da ya taba tunawa da wannan unguwa cewa tana makotaka da gidan gwamnati har ya dauko danta wato barista MA Lawan ya bata kwamishina illa kai dan haka mun ce Allah ya saka da alheri kuma Allah ya ba mu ikon saka maka
sharawa ya taba takawa musamman ita a wannan karamar hukuma ta ku da ita unguwa ta
ai duk mutumin da kaji an ce ma lauya ai harka ce ta taimakon al'umma kuma wannan basira da mai girma gwamna ya nuna da fikira ta sa ya dauko wannan bawan Allah irin ta ya nuna a hukumar Hizba ya dauko director general Dr. Aliyu Musa Aliyu Kibiya wanda duk mutumin da ya san Dr. Aliyu Musa Aliyu Kibiya ya san mutum ne haziki mai taimako akan addini ya gina ri joyin burtsatsai ba adadi ya gina masallatan juma'a sun fi guda 50 ya gina makarantun islamiya in kaje dan goro yayi masallacin juma'a a wajen da makaranta shine yake da makaranta ta marayu wanda duk marayun da suke a ƙwaryar Kano ake debo su ake saka su a ciki shi makaranta wanda boarding school ce makaranta addini shi makaranta ta zamani
Alhaji Shehu Isa Direba dan siyasa a Tarauni A yayin da yake godiya ga jagoran gwamnati Shima Ahmad Rufai ya leko yana yin tasa godiyar ne ga dan majalisar tarayya na take da Sumaila wato Honorable Shamsuddin Dambazau bisa ga sauke amanar wakilci da yace ya fara yi
taimakon matasa da tsofaffi wanda suke yankin kananan hukumomin take da Sumaila wajen sama musu abin yi da kuma saukan musu da Roman demokradiya wanda suke sharba wanda muke sa ran Allah ya yarda nan da ba daidaiwa ba za a zo a saukar da abubuwan alkhairi bisa wanda iftila'in ruwa ya zo ya afka musu
kai kana ɗaya daga cikin dan wannan yanki na kananan hukumomin ta kai da Sumaila ne
bana ɗaya daga cikin wannan yanki amma duk wani jajirtaccen shugaba musamman wakilai wanda ake tura daga jihar Kano in dai suna yi zafin matashi na matashi ne duk inda muka ji an ce an taimaka wa matasa sun zama su an fitar da su daga cikin wani kangi dole ba za mu zauna ba sai mun zo mun yaba musu
amma gurare nawa ne wanda aka taimaki matasan ba a ji ku kun yi magana akai ba sai can
ai duk wanne abin kirki dole mu faɗa sauran duk wanda ka ji ba mu zo ba ai ba wani abin mu zo a faɗa
kana so ka ce dukkan wakilan jihar Kano ba wanda wani abin kirki
babu gwani na Honorable Hamsuddin Abdulrahman Bello Dambazau
kai ya zama gwaninka tunda kai ba a wannan shiya kake
Honorable Hamsuddin Dambazau ba ruwansa da bambance-bambancen dan APC da dan PDP kowa yazo in dai taimako ne taimaka mai yake
madashi Ahmad Rufai dan siyasa a nan Kano nagarta ta wakili dai ita ce ke janyo masa yabo a wajen mabiya wasu kuwa har lambar girmamawa suke bayarwa ga gwanayensu hakan ce ta faru a ƙarshen makon jiya inda aka ce an karrama dan majalisar tarayya dake wakiltar Rano Kibiya da Bunkure wato Honorable Kabiru Alasarrum wanda cikin waɗanda suka yi jawabi a wajen wannan taro har da shugaban ma'aikata na majalisar wakilai wato Honorable Sunusi Garba
Kabiru Alasarrum yana wakilin alamansa jihohi 35 banda Kano ina tabbata muku babu inda sayyansa ba su kai ba kusan duk abin da za mu ba kasan nan a jihohi 36 majalisun jihohi 36 inda ka samu Sanusi Garba Rikiji ba baka sa Alasa Rurun ba to baka fara magana da majalisa ta jihohi guda 36 ba ina taya ku murna kwarai da samun wannan gwarzo a wannan yanki muna godiya kwarai da gaske ga wannan shiri da aka yi al'umma ya ishe mu aya abin da shi ne shugaban majalisa tarayya ya ambata kuma jagoran majalisa Alhaji Alhassan Doguwa cewa ku duba irin shekarun da ya zuba amma mazabarsa ba a yi mai irin wannan karancin da kuka yi ba to muna godiya Allah ya saka muku da alheri
Honorable Sunusi Garba Rakiji tsohon shugaban majalisar dokokin jihar Zamfara su ma kungiyar Inuwar Hotoro idan ba a manta ba a shirin mu da ya gabata an ji cewa sun kai ziyara ga MD Abba Muhammad na kasuwar Kantin Kwari wanda a yau cikin nasa jawabin makaji yana godiya da wannan girmamawa da suka nuna masa
wato ziyara ce ta kawo lambar girma da certificate na bazata sun faɗa hali ku yanda ake mu'amala mutane yanda ake zama da mutane yanda ake taimakon al'umma musamman akan wannan tafiya ta mu ta tafiyar mai girma gwamna da Dr. Abdullahi Umar Ganduje wato jami'ar mu ta APC mu a wannan tafiya ta mai girma gwamna babu abin da ba za mu yi ba na mutuntaka da girmamawa da taimakon al'umma kafin wannan lokaci da mu abin da muke kenan to kuma sai muka samu jajircin shugaba Allah ya saka masa alkhairi mai girma gwamna kullun a taimaki al'umma wannan abubuwa ne wanda iyayen da suka haife mu za su ga mana mai girma gwamna uban mu ne kullun haka yake ga mana kuma na tabbatarwa da al'umma cewa musamman samari da su suka kawo mu wannan lambobin girma ba za mu ba su kunya ba in Allah ya yarda inda mai girma gwamna yake abubuwan alkhairi abubuwan taimako mu ma haka za mu rika da yardar Allah idan zama abun koyon mu a rayuwar Allah yarda
wace rawa kake shirin taka musu a cikin wannan kungiya
taimake keniya shawarwari sadaukar da kai domin al'umma ta ci gaba dukkan mutumin da yazo taimako zaka iya ka taimake shi wanda yazo neman shawara kai masa wanda zaka yi jagoranci a cikin gwamnati kai masa wanda zaka yi jagoranci a cikin wata al'umma daban kai masa wannan shi mai girma gwamna yake yi abinda jagora yake dole mabiyansa su dauka
MD Abba Muhammad kenan na kasuwar Kantankwari a jihar Kano. A kwanakin nan mun ji wani dauki da gidauniyar Ganduje Gawuna karkashin jagorancin injiniya Isa M Abba ta fara kaiwa ga asibitocin jihar Kano ta hanyar raba gidan sauro domin dakile yaduwar cutar zazzabin cizon sauron inda ta fara da asibitocin karamar hukumar Kabo da Garo har ma mutanen yankin suka fara nuna farin cikin su da samun wannan tallafi ta bakin Sani Abdu Garo.
Al'umma wannan karamar hukuma a shirye suke da su kai wannan kungiya addu'a da mai girma gwamna da mataimakin sa addu'a da goyen baya kuma ma sun nuna dan da aka zo zabe karamar hukumar Kabo tana cikin ƙananan hukumomin da suka ba da gudunmawa 100% kuma har a yanzu jagoran wannan karamar hukuma Mutalatsila Garo yana tare da mai girma gwamna ana shawartar juna kuma ana ayyuka tare kafada da kafada saboda al'umma karamar hukumar Kabo a madadin mai girma zababban shugaban karamar hukumar Kabo Honorable Salisu Kabir Kabo muna miƙa sakon godiya ga wannan kungiya ga daukacin al'umma karamar hukumar Kabo da suka amfana da wannan maganin sauro da aka zo babban asibitin Kabo aka raba aka kuma zo babban asibiti na mazabar Garo na karamar hukumar Kabo aka samu dimbin mata suka yi layi aka ba wa kowace mace ta zo awo a yanzu din nan mu sheda ne mu muka karba muka mika wa mata muna fatan alkhairi muna mika godiya mu ga mai girma gwamnatin jihar Kano zababbe da Dr. Allo Ganduje da mataimakin sa Dr. Nasiru Yusuf Gawuna da kuma commander commissioner honorable Mutalatsil Garo da kuma shi chairman na wannan kungiya engineer Isa M Baba da kuma wakilansa da suka zo wannan asibiti namu na Garo muna musu godiya kuma da suka zo lafiya Allah ya mai da su gida lafiya kuma Allah ya saka da alkhairi
Malam Sani Abdu Garo kenan mai bawa shugaban karamar hukumar Kabo shawara kan harkokin siyasa a yankin karamar hukumar Kumbotsa kuwa idan ba a manta ba kokawa ake yi kan matsalolin jagoranci wanda hakan ta sa Alhaji Basiru Idris Shekale kowa yana yin warwara kan halin da suke ciki a siyasance
mu dai a karamar hukumar Kumbotsa muna zaman lafiya karkashin jagoran mu Hadarin Musabanda Bahari Bakwana da Manira Babba Dan Agundi dan majalisar mana tarayya da shugaban karamar hukumar Kumbotsa Honorable Kabila Zokon Shekara da Naziru Zakari Sheka duk muna uwar mu da uban mu daya duk wani abu wanda ka dinga ji an ce kowa ne ya ce kaza kowa ne ya ce kaza ba gaskiya bane dan kowa je mana tare da shi kansa Honorable Hamza Mustafa Bahar Bakwana kuma da wata matsala na tabbatar zai gaya mu
to ga rigima ta so a wannan hukuma ta CRC wancan ya kira kan shi shine shugaba kuma na dadin ina cewa har yanzu shine shugaba kai abin yake
to ka san mu mutane ne masu yiwa Dr. Abdullahi Umar Ganduje biyayya tunda da abubuwan da ake yi akwai shugaba akwai jagoranci Rai Honorable Abdullahi yawo inshana ya nemi alfarma mu a gurin mai girma gonan jihar Kano yana bukatar a bashi a matsayin sa na shugaban CRC na jihar Kano cewa mun yaka ba dama su kawo Rai Honorable ne mai alfarma a gurin gwamna gwamna kuma mai alfarma a gaban Musaban da Bahar Bakwana to da abin da aka ce gwamna ya riga ya alfarma ai ba wani mutum da ya isa ya zo ya ce yana da wani ja'inja
Malam Basiru Idris Sheka dan siyasa a karamar hukumar Kumbotsu su ma dai karamar hukumar birnin Kano idan ba a manta ba suna da irin wannan matsala ta rikicin jagoranci wanda hakan ta sa matasa irin su Abdulaziza Hasken Kawole kowa yana mai bawa jagoran gwamnati shawara
ya kamata a ce kowane bangare da ake wannan sa to kasa kadin a ce ka bawo kowane bangare daraja daidai da irin darajar sa mai girma gwamna duba abin da aka yi wa uba a municipal kuma uba a jihar Kano a jami'ar APC ma'ana Hamza Darma a gaban ka mai girma gwamna to ya kamata a ce ko dan saboda wannan an dubi wannan darajar an ce an wo wannan bangaren su ma wani abu wanda za a sassauta musu ba kada wani bangare ka fifita shi akan wani bangare ba
misali da bai dauka bai dai din ba za a samu damar yin takara har akai ga wani matsayi
magana muke ta abin da ya wuce ya wuce a yanzu muke magana a wannan kadamin da ake
a damar da ya bayar ada ba a gode bane
an gode ai magana da muke shine su ma ai ya basu idan ka duba dai bawon Allah ban bai wata ma'aikata ka ta fari a jihar Kano ba ai daukan wani bangare ka bashi wani abin ko da a yanka ne ka nuna wancan dai bangaren ka sa masa wani zato a ransa idan ka dauke su bai daya kuwa to shikenan da izinin Allah zai tafiya bai daya
idan kuma babu biyayya a cikin tafiyar fa
a dama akwai biyayya
biyayya aka ce yau ga jagora kuka ce ba za ku ba
dukkan mu ƴaƴan mai girma gwamnati
amma ba jagoranci misali
to ai gwamnati shine jagoran kowa APC a jihar
Kano municipal fa
a municipal shine magana da muke yi dukkan wanda aka ce an zaba kuma kujera mafi girma kuma al'umma ne suka zabe shi to ya kamata a ce shine wannan jagora sai mai girma gwamnati kuma ya ƙara fifitawa ya nuna cewa wannan shine jagora
Madashi Abdulaziz hasken kawo dan siyasa a nan Kano.
Gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba.
Masauraro a madadin Nasir Salisu Zango da dukkanin abokanan aiki Salisu Baffayo, Khalil Shattima, Adam Suleiman da Umma Suleiman. Ibrahim Ishaq dan uwar Rano da na gabatar ke cewa da ku a huta lafiya daga nan Freedom Radio muryar jama'a.